da su ba.
Sai dai a yanda talakawa yake kuka a waje daya kuwa manyan kamfanoni da matsakaita na ta yabawa ne da matakin na gwamnati wanda suka ce zai taimaka wajen jawo hankalin masu saka jari daga kasashen ƙetare wanda zai kai ga kafa masana'antu da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa. Don haka akwai buƙatar yaba wa gwamnatin Muhammadu Buhari a yaƙi da cin hanci da take yi da kuma tabbatar da tsaro a wasu sassan Najeriya wanda a da ya gagari gwamnatin da ta gabata. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Wake na yin tsada, gero na yin tsada, shinkafa na yin tsada, a faɗa wa mutane shugabanninmu ya kamata duba batun mayin fetur zumuncin namu a yanzu maye rauni balantana fetur ya yi tsada ya kamata.
To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogon namu ke nuna mana cewa karfe 11:16 na safe wato 4:16 agogon Najeriya da Niger da Chad da Kamaru. Ma saurare yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan azumi da kuma ƙarshen amsar tambaya kan tarihin marigayi Muhammad Ali. Bari mu fara da amsar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Ali Burniyadi da Bappa Haruna Bajoga da Alhaji Abakar Jibrin Dangusau da Muhsinu Sani Tsafi da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. Ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshinku.
Waɗanda aka sauƙaƙe musu kamar da muka yi bayani su ma suna da dama, kamar misali mace mai ciki ko wanda ya tsufa wanda baya iya juriyar yunwa ko kuma wanda yake mai tsananin ciwo na rashin lafiya. Sa'an nan daga cikin abubuwan da ake hana mu aikata su musamman kamar mata masu amfani da kwalli, to an hana su yin amfani ko sanya kwallin nan a lokacin da yake ana azumi da rana, amma babu laifi in suka sa bayan shan ruwa ko kuma a yayin da ake sahur kafin ketowar alfijir. To ko da sun yi kake sun ga kwallin nan ko tozalin nan a cikin kakinsu, to azumin su yana nan. Haka nan lalura in ta sa aka yi wa mutum allura har ya ji hamamin alluran nan a cikin makoshinsa ko makogaransa, shi ma bai bata masa azumi ba. Haka nan mata kuma waɗanda suke shayarwa, to in dai har zai zamana tana azumi ko in ta yi azumi, wato ita kanta za ta galabaita saboda nonon da jaririn da take shayarwa zai samu, in ma nonon ya zamo an rasa shi gaba ɗaya ya kafe ko kuma in ta yi ba zai samu ruwan nonon ba kamar yadda muka yi bayani. To ita ma in akwai wata wacce za ta taimaka ta shayar mata da jaririn nan nata, ko kuma in ta ma samu mai shayarwa din ya zamana sai an biya kuɗi, ko in aka samu mai shayarwar kuma ba a da kuɗin da za a biya ta, to babu shakka ita ma wannan ta samu sauki ta yi azuminta don jaririn ta ya samu ruwan nono. Wannan shi ne sauki, sai a yi lissafi abin da sha daga baya za ta rama. Duk irin waɗannan suna nan da yawa, na san ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi ba zai isa a yi bayanin azumi tun daga farko har ƙarshe ba, sai dai ina jawo hankalin masu tambaya akan cewa su lizinci wato ainihin guraren da ake karantarwa musamman masallatan da ake tafsirai na Alƙur'ani mai girma da kuma fatawoyi na malamai waɗanda suke na sunna, yadda za su wayarwa da mutane kai akan abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba. Sa'annan har yanzu daga cikin abin da ake kwaɗaitar da mu mu yawaita yi shi ne mu kusanci ko mu lizanci salloli na jam'i a cikin masallaci musamman sallolin da aka farlanta guda biyar. Bayan su kuma akwai tsayuwar dare wato ainihin sallan tarawihi ko kuma sallan asham da ake faɗi. Bayan waɗannan kuma a lokacin sallan tahajjud, wanda in mutum ya samu ya yi shi kaɗai da iyalin shi ko shi kaɗai a gidansa, to falilahi alhamdu. In kuma an yi ittifaki a samu wani masallaci a unguwa a zo a yi don Allah ba don mutane su ji ko su gani ba, su rinka faɗi ba don Allah ba, to shi ma wannan ya dace. Saboda haka duk waɗannan abubuwa muna fata masu tambayar nan kamar shi malam Haruna Muhammad Katsina da malam Abdullahi Ahmad da su malam Aryadin Boni da su malam Baffa da dukkan masu tambayoyi ko kuma neman ƙarin bayani akan abin da shafi azumi to lallai za su kusanci kafafen watsa labarai musamman yadda ake ta kokari wajen wayarwa da mutane kai akan wannan azumi. Kuma mu sani azumin nan mu tsaya mu yi abin da Allah yake so kuma ya gida shi a ciki, mu yi wa kasar mu addu'a, mu yi wa unguwannin mu addu'o'i, sannan mu yi wa jihohin mu da ainihin wato iyalan mu da ɗan uwan mu da dangin mu, kuma mu jawo hankulan mutane azumi ya zama makaranta gare mu, makarantar da in aka kammala wannan karatun za a samu kyakkyawan sakamako tun a nan duniya har kuma zuwa aljanna in Allah ya yarda. Saboda haka masu tambayoyi akan wannan, lallai kamar yadda muka yi bayani, azumi yana da faɗi, bayanansa suna da faɗi, amma wannan a takaice ne. Sauran bayanai in aka kusanci malamai masana, to in Allah ya yarda za a samu ƙarin bayani ingantacce. Muna fata Allah ka sa mana daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata na azumi, kuma ka yi mana tukuici da gidan aljanna.
Sai kuma ƙarshen amsar tambaya kan tarihin margaye zakaran dan banzamani na boxing Muhammad Ali. Idan masu tambayar wato Abbas Baffa Celedi da Yahuza Kamba da Bello Yakubu da sauran masu tambayar wajen su sama da 40 na saurare, ga manajin edita kuma editan wasannin sashen Hausar Muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da ƙarshen amsar.
Kuma wani abu da mutane za su iya kamar sani, Alifa mutum ne mai ilimi sosai, ya sha faɗa cewa yana karatu ƙwarai-ƙwarai da gaske. A bakinsa dama ƙwarai da gaske, ya shahara ƙwarai game da irin yin ma bakinsa. Ai shi yasa da baki ma yake furge ta ƴan dambe. To ka san cikin yansa akwai Laila Ali wadda ta yi dambe. To bayan ita kadai wato ina so mutane su san sunayen mamatansa. Ya mutu dai matarsa ita ce Yolanda Williams wadda da ita ya mutu, amma matar da tafi bashi yaya ita ce Khalila Belinda Ali wacce ta haifa mishi yaya guda hudu, sannan kuma bayan haka ya auri Veronica Posha, sannan kuma ya auri Sonji Ruzi wacce ita ma dai ya sake ta. To kaji a takaice abinda me gani, wani muhimmin abu da nake so mu kara game da tarihin Ali shine yajin da ya nikin zuwa soja. Ka san yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tuna game da shi. Ka san yana da ƙarfi, yana da lafiya, shi zai iya soja. Ya ce ba zai je ba lokacin yakin Vietnam saboda shi yana ganin yakin nan na rashin adalci ne, gashi ana kuntata musu a cikin ƙasarsu ba su da ƴancin kansu, ya zai je yana yaki da wasu. To wannan yasa aka raba shi da kambinsa kuma aka kwace mishi, amma daga baya kotun kolin Amurka ta zo ta samu da mishi da kambin nan.
To Alhaji, wasu za su yi mamakin ganin cewa wannan yaki kamar yaki ne da Amurka ta dauka a wancan lokacin. Kacin kamar na kishin ƙasa. To amma duk da yake an nuna rashin amincewa da matakin da ya dauka, daga baya abun mamaki kusan dukkanin ƙasar sai kowa ya zo na goyen bayan sa.
Wato Malam Ibrahim gaskiya ce ta zo ta yi halinta. Ka tuna cewa lokacin da Muhammad Ali yake matashi ana wannan rigimar da shi ta zuwa wurin soja, a lokacin su Malcolm X suna nan, Martin Luther King suna nan, su Jesse Jackson suna nan, suna siyasar fafutukar neman ƴancin bil'adama musamman bakin fata na ɗaya kenan. Na biyu ko daga baya ma, bayan da aka yi wannan yakin na Vietnam aka gama, su kansu turawan da suka je yakin suna dawa Amerika sai suka zan abin tsana a wurin mutane da suke adawa da wannan yakin, domin yakin ya samu adawa ainihin da gaske. Kuma shi hinjirewar Muhammad Ali yana cikin abubuwan da suka ƙara janyo faɗakarwa da ilmantarwa game da rashin adalcin wannan yakin, wanda aka yi asarin miliyoyin rayuka daga dukkan sassan biyu da suka je. Saboda haka daga baya mutanen ma da suka je, sai wannan shi ne ya sama aka zo aka kafa ƙungiyar tsofaffin sojoji wacce ta zo tana fafutukar neman ƴancin sojoji din. Ba wasu ƴanci ba ne, soja zai je ya dawo ba kafa ba hannu ba wani, da ya zo kawai kuma sai mutane sai ta wulakanta shi ya nemi aiki ƙasa da sama ya kasa samu. To wannan duk yana cikin abubuwan da su Muhammad Ali suka yi domin janyo hankalin mutane game da wannan abun. Wani abu kuma game da Muhammad Ali Malam Ibrahim shine wato mutum ne mai sadaka ƙwarai da gaske, yana tallafawa ƙwarai wajen ayyukan jinƙai na su cikin ƙasar tasu ta Amerika, na tallafawa baƙaƙen fata, sannan na tallafawa har da ƙasashen ƙetare. Kuma ka san ya sha yawo zuwa ƙasashen duniya da ba, har Najeriya ma ya je lokacin shugaba Yakubu Gawan har suka haɗu da shi a wancan lokaci din.
To Alhaji, watakila kuma wani abin da ke bada masu saurari mamaki shine ganin yadda har Turawa ya yi farin jini wajen Turawa. Kana ganin wannan damben boxing ne kawai koko saboda iya magana?
Wato Muhammad Ali, na farko na san ka san a bayansa a tarihinsa an ce wani kakan kakanninsa yana da asali da mutanen Island turawan kasar Island ma. Ka san saboda yadda ake dinga kuntata bakaken fata tura suna ta kwana da matansu suna hayayyafa yara wanda ba daga ba su zo su zare su ce su ba su san yadda aka yi ba amma da kaga wani bakin mutum aka ce baki ne kaga shafari kal kai ma ka san akwai wani abu din da ya faru a wurin. To da dai kenan amma Muhammad Ali wato ya zo ya kawo lokacin da mutane ma suka manta kwata-kwata da launin jikinsa ya zama wani irin tauraro wanda ya zama na kowa ne ga magari saboda abubuwa da yawa na farko dai gashi ya jarumi ne ya yi dambe kuma zakaran dambe ne dama in ka zama mai nasara duniya za ta rungume ka da dai kenan. Na biyu Muhammad Ali ya zo ya rungumi akidoji da yawa da mutane suke runguma su kansu al misali batun yancin bil adama batun musulunci nan da ya shiga batun taimako da talafawa da kuma karfinsa da tasirinsa a harkar siyasa domin ya kai lokacin da ta shugabannin kasar nan idan suna so su tallata wani ra'ayi ko ta akida ga kasar baki ɗayanta sai sun yi amfani da irin su Muhammad Ali saboda su mutane suke sauraro saboda haka wato ya zama na kowa kamar Barack Obama ne daga baya da aka zo aka ci to ai rabin sa baki rabi fari rabin sa musulmi rabi kirista saboda haka ba wanda zai tsane shi kenan to Muhammad Ali a kristanci ya taso saboda haka mutane suna alakanta shi da addinin kirista a wancan lokaci din daga baya zuwa musulunta ya zama na musulmi daga baya dai aka manta da ma da addinin sa da launin jikinsa sai aka dauki muhimmancin sa tasirinsa a cikin bainar jama'a.
Sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Alhaji Aliyu Mustapha Sakkwato da wanda ya hada mana sautin Mr. Kellab da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Thomas saurare mun kawo ga ƙarshen shirin namu amma kafin nan ga Grace Alheri Abdu za ta karanto takaitattun labaran duniya. To Halima hukumar zabe ta kasar Zambia ECZ ta gargadi jam'iyyun siyasa da magoya bayansa su daina tashin hankali yayin da jam'iyyunsu ke yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da kuma na kananan hukumomi da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. Chris Ofufuna, kakakin hukumar zaben ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya ba hukumar ikon dakatarwa ko kuma dakatar da jam'iyya ko 'yan takara shiga zaɓe idan aka tabbatar magoya bayan jam'iyyar na ta da hankali yayin da ake shirin gudanar da zaben. Ana tsirawa juna hannu tsakanin magoya bayan jam'iyyar Patriotic Front PF mai mulki da babbar jam'iyyar hamayya Unity Party for National Development UPND. Waɗansu 'yan ƙasar Zambia suna shakka cewa hukumar zaben za ta iya bincike ta kuma gane tashe-tashen hankula da ake yi har ta ɗauki mataki kafin lokacin zaɓe. Waɗansu jam'iyyun siyasa suna zargin 'yan sanda da waɗansu jami'an tsaro da nuna wariya da ɗagawa jam'iyya mai mulki da magoya bayan ta kafa. Jami'an 'yan sanda dai sun ce 'yan sandan ƙasar Zambia suna da ikon aiwatar da doka da oda akan kowa ba tare da kula da jam'iyyar siyasa da yake goyon baya ba. Suka kuma musanta zargin cewa suna nunawa jam'iyyar PFPFICO. Mutumin da ake kyautata zaton jam'iyyar Republican za ta tsaida takarar shugaban ƙasa ya yi amfani da kalaman ashar a wajen yakin neman zaɓe a Texas jiya Juma'a da dare wajen bayyana ɗan bindiga Omar Martin wanda ya kai harin bindiga a club ɗin 'yan luwaɗi da ke Orlando jihar Florida ya kashe mutane 49 ya kuma raunata waɗansu da dama. Da takaitattun labaran da muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai an jima da dare da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin amma kafin mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da barka da azumi zuwa ga Alhaji Muhammad Rijiya Bama da duka jama'ar shi a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lahiya da kuma Ale Plumbie na Ramatu da Wahabi a unguwar Lazare da ke Nyamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta karanto labaran duniya. Da wadda ta hada mana sauti Tsion Girma da injiniyan mu Mr. Justin ni Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya sai an jima da dare mu sake haduwa da ku masu azumi a sharuwa lahiya kuma Allah ya karbi ibada.